kangoma ko tuwe tiki bashi tawila tanjeida dan uwa na tanjeida babu duba gaba ba.
Masauraro, barkanmu da sake haduwa a shirin dandalin ƴan jarida na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma, tare da ni yanzu haka akwai Ibrahim Kantama, ɗan jarida a gidan talabijin na Tambara TV mai zaman kansa, da kuma Hamisu Abdullahi, ɗan jarida a gidan talabijin Bonfere mai zaman kansa, shugaban Web TV muryar Niger. Barkaku da zuwa malamai.
Yawwa, sun barka ka da yalla.
To, labari na farko da za mu zanta a kansa a wannan mako shine cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun hana masu amalanken ciyawa da itacen girki shiga birnin Yamai a ci gaba da ƙarfafa matakan tsaro a bisa la'akari da halin da ake ciki a ƙasashe makwabta irin su Burkina Faso da Mali, inda a bayan nan ƴan ta'adda suka kai wani farmaki a Bamako, kuma an yi nasarar daƙile makamancin wannan hari a birnin Wagadugu. Hamisu, bari mu fara da kai. Shin me za ka ce game da wannan mataki, wannan sabon doka?
Wannan mataki dai muna kallon shi abinda ake ce ma mai daki shi ya san inda yake mai yoyo. Idan aka dauko maganar tsaro, abu ne da ya shafi gwamnati da jami'an tsaro da suke kula da shi, to su za su iya gane lalle ga irin abubuwan da muke fama da su, ga inda matsaloli suke shigo mana, sannan ga abin da ke mana barazana, da haka dole su dauki matakai dangane da abu. To, za a iya cewa waɗannan masu amalancen ko tarkuna suna shigowa a cikin birnin nan kusan a kowane lokaci suna fita. Idan jami'an tsaro su lura, za a iya amfani da su ko kuma wannan hanyar a shigo da waɗansu makamai, mataki ne wanda za a yi na'am da shi, za a ce abu daidai ne, zai iya yaƙi da ababen da ɗan ƙasa suka daɗe suna son wato su samu tsaro a cikin ƙasa.
Kana ganin kenan matakin ya yi daidai ko?
Matakin ya yi daidai, saboda zai taimaka ma su jami'an tsaron wurin ƙoƙarin gane shiga da fice, suwa suke shigowa, wake hita. Saboda in aka ce da an tarwa ne ciya a ni kaya ne kawo, ciyawa ce ne kawo, itace ne kawo, alhali a cikin su masu waccan manufar za su iya laɓewa da wannan, su ma su shiga wannan. Kuma za mu cewa sojoji su ƙara ƙaimi a kan irin waɗannan matakan.
Ibrahim, kai ya kai kake wace irin fasara kake yi wa shi wannan mataki? Kana ganin lalle yana da fa'ida?
To, gaskiya ta gamu ta rabu. Menene ta gamu ta rabu? Lalle in aka ce magana tsaro ta ƙasa, to dole ne a maida hankali a kanta domin tsare al'umma da dukiyoyinsu. Amma kuma in aka duba wani ɓangare, gwamnati ya ɗan yi ɗauki dokar da ƙarfi. Menene ɗaukar dokar da ƙarfi? Su ma masu aikin ciyawa nan sana'a ce suke, da ita ne suke ci da iyalansu. Ba a yi la'akari da wannan aikin ba, kai tsaye ne aka ɗauki doka a kai. Mu ba wai muna goyon bayan a bar su shigo ba ne. To, amma shi da aka hana shi ya shigo, yaya zai iya ci abinci kenan? Wannan tambaya ce da ba a ba da amsa ta bayan.
Kamar ana cewa matakin a ɗaya gefe yana hangen kafa wasu cibiyoyi a kewayen birnin Yamai, inda nan ne za su koma kasuwannin ciyawa da itacen girki.
Yawwa, inda hukumar har tana ɗaukan wannan doka, sai ta yi wannan kasuwar ta masu ciyawa da itacen girki da komi da komi ba sa shigowa cikin gari, da kowa ya taso can zai je. To, kai tsaye da ta yi wannan kasuwar, suna iya ɗaukan hannu wannan doka a hannu. Amma haka katsam, akwai wanda duk ranar duniya kamar kwana biyu zuwa uku sai ya shigo birnin Yamai da ciyawa ko da ice ya saida ya je ciyar da iyalin shi. To, sai aka ce daga yau karka ƙara sayarwa. Ba a bashi wata hanyar da zai yi zai bi ba ya samu abin da zai ci. Shin nan ma wani ƙari ne na ɗunguza mutum ya je ya aikin asha? Ni shi na gani ba wai ina ƙalubalance su ba ne akan hanawar, amma hanyoyin da ya kamata abu na a hana su ne ba su dace ba. In aka yi kasuwar a bakin gari, can gefen gari kafin a shigo, in sai a ce to kowa duk wanda ya zo da ciyawar shi kar ya kuskure ya shigo gari, ya tsaya ga kasuwa can da aka ware saboda su, kar mutum ya shigo cikin gari. Duk wanda a ganci a cikin gari yanzu kam ya taka doka, sai a hukunta shi amma ba a baka wuri ba kuma a cikin gaza muna kaga akwai matsala
Damina da ruwa da iska bai hanin aikin jarida sai bazara da raniya
to barkamu da sake dawowa a cikin wannan shiri na dandalin ƴan jarida daga nan sashen Hausa na muryar Amurka labari na biyu da zamu fayyace shirin na yau shine cewa malaman makaranta wani haɗin gwiwa na ƙungiyoyin su daban-daban sun buƙaci hukumomi na jamhuriyar Niger su farka daga barci dangane da wasu jerin buƙatu da suka dade suna buƙatar ganin an shafe musu hawaye akai kuma wannan na wakana a wani lokacin da fake shirye-shiryen komawa kan aji a ƙarshen watan na October wanda ma ana ganin a bana an yi jinkiri saboda dalilai masu nasaba da ambaliyar ruwa shin Hamisu ya kake ganin wannan sabon al'amari da za a iya cewa ko kuma wannan kiki kaka da ke shirin tashi a tsakanin malaman makaranta a karkashin inuwar kungiya ko gamayyar da suka kira dynamic da a ɗaya gefe gwamnati
wato dai tun da dadewa abu ɗaya ake ta yi a ƙasar nan kullum sai malamin ko makaranta ya koka da cewa ba a biya mai bukata kaza ko ana fama da matsala kaza ko ba a biya albashin shi ba an kasa samun shin suwa za su magance wannan matsala da aka zo aka yi juyin mulki lalle malaman makarantun sun dan tsagaita wuta ganin lura da irin halin da ake ciki wanda sun sha fadi a cikin sanawoyi da yawa ma su da kansu suka dan jira ita gwamnatin ta dan wartsake ta zamu da kyau ta ƙara gane ina ta nuhuwa don ta tallafi ɓangaren fannin ilimin sai gashi yanzu kwatsam sun hito sun yi taron manema labarai sun hito sanarwa da kiraye-kiraye da koke-koken da suke da shi to abinda muke cewa lalle abu ne mai kyau su hito su gwada irin abin da suke ciki don ita gwamnatin ta ji kukansu a ɗauki mataki saboda malaman makaranta su ne iyaye na farko ko kuma su ne suke gina al'umma saboda duk wanda ya zama wani abu yake shugabanci ta dalilin malaman makaranta ne da haka kenan abu ne wanda ya kamata a ce ita gwamnatin ta wannan sojojin ta kula da su malaman makarantar ta saurari irin ababen da suke korafi a kai saboda kar a je ɗan makaranta su koma makaranta yau karatu gobe ba karatu saboda su ba a biya musu haƙƙinsu ba kuma sai da ruwan ciki ake iya jan ruwan cikin rijiya kenan abinda muke cewa ita gwamnati ta zauna da su malaman ta ji menene matsalolinsu ta ina za a bi kuma a gyara saboda inda za a sake gina ƙasar ana da buƙatar ma'ilmanta to in ana ku buƙatar ma'ilmanta dole sai masu ba da ilimin an ba su kayan aiki an kula da su an sa su abin da ake cewa condition
Ibrahim abinda malaman nan suka ce sun fi buƙatar ganin an gaggauta magance ko kuma matsalolin da suke ganin ya kamata a gaggauta magance musu shine cewa suna buƙatar daga cikin malaman kwantaragi a mai da su ma'aikata na dindindin sannan akwai wasu kudaden allowance da suka ce idan aka yi haka akan ba duka ma'aikata na fannoni daban-daban amma su malamai ana jan kafa wajen a ba su wannan abin da suke ganin haƙƙi ne da dokokin ƙasa suka yi tanadi shin me kake ganin zai iya biyo bayan wannan al'amari
malam Sule ai ina gani wannan kungiyoyi na kwadago wanda bangaren harkar karantarwa sun yi ma babbar hikima zance menene hikimarsu sai da suka bari lokacin komawa makaranta yayi suka huddo ma gwamnati wannan sanarwa ko kuma jin kunne ko kuma a tilasta mishi ma saboda sun gani lokacin da aka yi juyin mulki kamar yadda dan uwana ya ce haka nan ne kowa yayi bakin kokarin shi na kawo tashi gudunmuwa domin a gani kasa ta fita daga cikin wannan kangi kuma malaman makaranta suna ɗaya daga cikin waɗannan tunda aka yi wannan juyin mulki suka shiga na kwal sun tsaya kuma aka samu sakamakon karatu mai kyau a ƙarshen shekara to yanzu akwai ƙungiyoyi akwai wasu ma'aikatu daban-daban wanda ba na karantarwa ba sun yi koke-koke kuma duka gwamnati ya shayi musu hawaye su ba ta yi ba sai yanzu da suka zaɓi daidai lokacin da gashi gobe za a je to amma ga namu kuka abu guda ne ya kamata gwamnati ta yi ta tuna da ƙoƙarin da su suka yi sun ba da kai da fata a karantarwar karatu da shekara ta wuce kuma aka samu kyakkyawan sakamako to wannan karo har da suka kawo suka yi wannan tagwaman jaki ba a ce duka gaba ɗaya abin da suka zo da shi sai an biya ba a'a amma dai ko da kashi 80 ne cikin 100 an kwantara ginin da suke kuka akan su na sa su aiki dindindin shekara 15 16 suna kwantara ji dan yayi ya ce to yau da Allah ni ma a rubuta ni a wannan girgantin babba ina da yin shi
to amma kana ganin ita gwamnati tana da kudaden da za ta dauki nauyin duka waɗannan abubuwa
gwamnati kware ko ai ne ba talaka bace Niger tana iya daukar ai shekarar da an kai wannan shekara guda da muka yi cikin wanda kowace kasashe ba su tallafa suka jiya mana baya a nan kasar ake samun kuɗi ake biyan ma'aikata har da ma'aikata da aka tattaro bayan kudeta za a iya cewa na wucin gadi da suka shiga cikin wannan gwamnati ai duk biyan su ake shi malamin makaranta inda za a bi gaskiya a duniya in za a fara biyan ma'aikata to shi malamin makaranta shine na farko safin gaba da ya kamata
so badala nan zamu dakatar da wannan shiri da ya tantauna akan wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka wakana a jamhuriyar Niger a mako mai shirin karewa a madadin bakin mu na yau Ibrahim Kantama da Hamisu Abdullahi ni sule mu muni barma da duka baka yake na sashen Hausa ke ce da ku sai wani shi ba assalamu alaikum
san goma ko tun wace ki ba ki tsawo na dan jari da dan uwa na dan jari da babu da ba ya da ba